ilimi garkwa dan adam
can hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmin ku jama'a kiran mu nake bisa daje
assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwa dan adam a kwanakin baya ne dai a hura da wani taro na kasa da kasa da cibiyar gudanar da bincike da kuma haɓaka karatu ta jami'ar Bayero da ke Kano ta shirya da nufin inganta ɗabi'ar karatu a tsakanin ɗalibai da kuma sauran al'umma. Cibiyar dai ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da gazawa ko raguwar masu karatu na littattafai musamman ma dai a Najeriya. Wakilin Kano Mahmud Ibrahim Kori ya halarci wannan taro da aka gudanar kuma ya tattauna da shugabar cibiyar Profesa Talatu Garba kuma sauran mahalarta wannan taro kamar da za ku ji a cikin shirin namu na wannan mako.
Sunana Profesa Talatu Musa Garba, ni ce Director ta Nigeria Center for Reading Research and Development. To shi dai wannan taro a dama taro ne wanda muna yin shi duk shekara kuma muna tara mutane waɗanda suke da ruwa da koyar da karatu, malamai da duk ma waɗansu waɗanda dai suke dai da ruwa da tsaki a koyar da karatu. To muna ganin taro ne wanda kowa da kowa zai zo mu haɗa kai mu duba matsalolin koyar da karatun da muke fama da shi mu ga ya za mu samu mafita. Shi dai karatu dama a can matakin ƙasa-ƙasa ake fara shi, ana kai yaro makaranta ana so a je ya fara karatu ko da ABCD ne, kuma anan daga primary 1 zuwa primary 3 anan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya haɗa baƙaƙe zai iya karatu kuma wani iri ne karatun. Sai ya zama cewa an zo an samu naƙasu a wajen koyar da karatun da kuma koyan karatun. Su malaman ba su da manhajojin da za su yi amfani da su koyar da karatun, su kuma ɗaliban ba a koya musu yadda za su koyi karatun daidai. To irin wannan tarukan namu shi ne muke kowace shekara muna zaɓa akan me zami, kowace shekara akan me zami. To sai muka zo muka ga cewa to inda aka ce karatu ana nufin karatun littafi, yadda mutum zai karanta littafi ya gane. Sai muka ga kuma yanzu duniyar ta canja, karatun nan ko muna so ko ba masu yaran nan ba sa son littafin nan, sun fi son wata 'yar handset, wata 'yar laptop su karanto wani abu a irin social media ba dai su ɗauki littafi su buɗe su karatu ba. To shine sai muka yi tunanin me zai hana mu nemo hanyoyin da za mu ƙarfafa wannan, mu zauna da masana su malaman nan da suke wannan mu ga su kawo makaloli da za su gabatar da su na hanyoyin da za a bunƙasa wannan karatun ba wai na littafin kawai ba. Takardu ne za a kawo a mimmiƙa, kowa ya kawo nasa hujjojin. To muna ganin cewa yanzu in wannan yana da wani hanya da zai koyar, wannan yana da shi, ai idan aka taru za a amfani juna. Mun gayyaci malaman makaranta, mun gayyaci su waɗanda suke su ne policies ɗin yake hannunsu. Yanzu akwai National Reading Framework wanda shine policy document, mun gayyato su masu zo ciki saboda yanzu za a rika koyar da karatu as a subject a primary school. Da kaga an aka tashi a English ne ake koyar da karatu ko a Hausa, to yanzu shi da kansa karatun zai zama subject ne a primary ko a tun daga nursery ko ma dai wani level, darasi ne mai zaman kansa. To kuma in aka ce darasi ne mai zaman kansa, ai ana buƙatar yanda za a samu abubuwan da ya kamata a ce suna nan. Mun yi taro wanda muka kirawo malamai suka zo aka horar da su akan hanyoyin da za su bi, abin da suke bukata. Kowace shekara akwai abin da muke bujirowa da shi wanda za mu yi akai. Yanzu kaga kamar bara mun yi akan littattafan yara, to wannan za ka ga mun gayyato masu wallafa littattafai, mun gayyato irin malamai saboda su duba mu ga irin littattafan ma da ake yi za su iya koyar da karatun yanda ake so.
Profesa, kin yi maganar bara da sauran shekaru tunda kuka fara wannan shine karo na hudu, me za a iya cewa kun samu kun cimma na ci gaba idan aka yi bitar abubuwan da kuka yi a waɗannan shekaru?
To ai kuna tare da mu duk shekara, kuna tare da mu kuma gaskiya muna ganin hasken abubuwan da muke yi, saboda yanzu kaga da farko na farko da muka yi mun gayyato masana koyar da karatun daga can partners ɗinmu wanda muka yi haɗin gwiwa da su. Su suka zo suka bada takardu, ya zama cewa kamar sun horar da malamai ne a yanda ya kamata a koyar da shi. Na biyu kuma sai muka ce to bari mu dan buda mu bar kuma mutane su zo da nasu yan korafa-korafan da matsalolin da suke samu a wajen koyar da karatun. To na uku kuma sai muka ce to mu kalli mata tattafan da ake koyarwa da yaran da masu buga littattafan yaya suke buga su ya suke wannan. To na hudu kuma sai muka ce to yanzu bari mu kalla tunda dai littattafan nan ba su kadai bane a karatun nan, bari mu kalli daya bangaren na wannan karatu a handset da su computer da
sai ta share professor da kun ci za ku fada da wannan tsari zuwa makarantu musamman wadanda ake horar da malamai aikin malinta ina wannan zance ko tsari ya kwana da aka fara
ai yanzu mun fara program har ma na farko sun gama muna ba da diploma ta gaban degree a koyar da karatu har mun yi graduating set na farko. To yanzu kuma wa'ansu sun fara kuma akwai irin kaman workshop to yanzu ma muna working akan wani proposal wanda za a gayyato mutum BB daga Sugars na Nigeria gaba ɗaya mu zo mu koya musu wa'annan saboda mu taru wannan National Reading Framework din da yake. To kaga ana buƙatar kaman mu zamu training trainers din da za su tafi su je su yi a sauran states.
To ma sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora kan wannan tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya yi da Profesa Talatu Garba na Jami'ar Bayero da ke Kano a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Joli Leda Gershon. Za ku bari mu ci fin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarɗa ba. Kalji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shi ninku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.